kowa zauren VOA. A makon da ya gabata, an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan ƙasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu. A wannan shirin, za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aƙidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran ƙasashen duniya ke bi. Ku biyo mu.
Sabida akwai lokacin
ba dodon rabaci.
Akwai lokacin da su ƙara neman wani taimakon wanda Trump din shi na iya ragewa ko ku ja baya ma ko ku dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da su na Netanyahu.
Gani kake alaka ce ba mai dorewa
ba. Alaka ce ba mai dorewa ba. Duk da mutum ne wanda ke da alaka da su ko mutum ne wanda yana da tsauraran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaka na Hamas. Kenan zai iya bada tallafi amma idan tahiya zai rage. Bisa manufofi masu yawa in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa kasashen turai wanga su sun shi hannu
ne yasa kace ganin Trump ba ya goyen ci gaba da yaki musamman wanga yaki na duniya da aka hi daukar hankali yasa yake kokarin jaya jikin shi
aqidar shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani haji Lamini ya ga yayin ya karance duk wasu abubuwan sai dai ƙara tuni je da za a ci shi ba dan siyasa bane ko mutun ne shi tsaye ne babu wani kwana babu wani abun ga kenan ka gani dole a samu bambanci da shi da ƴan siyasa
an haka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka
ba yiwa gaskiya
ba ka so su zama koko bai kamata ba
muna so su zama kamar yanda shi harakan munahici shi ga Trump babu harakan munahici dan adam ko da iri ne kan musulmi kan kirista ba aso a ce mutum akwai munahici akan shi koko mutum ne mai boye abin da yake zuciyar shi a dabi'a ce mai kyau duk da ko da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa wa an ga halayya nashi
Madalla.
Tudala Inazum Ibrahim Director Radio Nagar Tamaradi.
Mallam Inazum a bangaren abin da ya shafi kafafan yada labarai, jaridu daban-daban, radio, television da dai sauransu kukan yi ta akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su Amurka. Me yasa Amurka take daukar hankalin al'ummar duniya?
Dole ne Amurka ta dauki hankalin al'ummar duniya domin Amurka ta zama ƙasa ce wadda yau komi tsarin da aka yi a duniya. Indai Amurka ba ta ciki to tsarin nan ba cikakke bane.
Me yasa?
Domin Amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya. Amurka ce ƙasa mai ƙarfin soji na duniya. Kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba Amurka tasiri wanda duka ƙungiyoyi da ka gani na duniya wanda suka haɗa ƙasashen duniya Amurka ita kaɗai ta isa ta taka musu biriki. Kaman a zaman da muke yanzu a duniya kamar Amurka ne da sauran ƙasashen duniya ake zama. Kaga abin da yasa komi na Amurka kowa in Afirka kake in Europa kake in Asia kake duka sai kaga ya shahi kowa domin magana ɗaya in an dauko ta daga Amurka tana iya shahon ni da nake maradi tana iya shahon wanda yake Nigeria tana iya shahon wanda yake kasashen Europa
Trump shine bisa kan mulki wa'adi na bi Joe Biden ya wuce ya zaka kamanta salon mulkin su an gane kowa da yake yanzu Trump ne kana tunanin kuma zai zo da sabon salo ya za ka manta bambanta mani tsakanin su biyu irin yanda suke ta hadda mulkin su matsayin ka na
bijiya bambancin akwai bambanci ko da yake mutane su ana cewa akwai bambanci bambancin ba da yawa bane
to
bambancin ka dauka yanzu ka dauka kamar ƴan jam'iyyar Democrat abu biyu ne suke tunkaro da shi Amurka babban ƙasa ce tayi duk yanda za ta yi ta tsare gida kuma a waje ta gwada bajinta shi Trump abin da ya sama gaba Amurka ce
gaba daya
gida duk abin da bai shahi gida ba bai shahi shi ba tukunna ya kare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su kuma bambanci ne biyu wanda ake iya fadi shi yanzu ɗan Democrat kaman a lokacin propaganda siyasa suna iya daukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zabe su amma sau da kawo suke bin su shi Trump kuma duk alƙawalin da ya dauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali kaman ana batun wanda aka aiwa a Amurka a da cikin tsarin doka Amurka wanda aka aiha kaga ya zama cikakken dan Amurka har Amurka tana iya yaki samun shi shi da yazo ya dauki kudiri ya rushe wannan doka duk da ya sani ban ya sake dokar nan ba amma da yake ya dauki alƙawali sai ya yi shi sai da yi shi kaga wani juju ya taka mai birki kuma wannan dokar bai yuwa ya sauya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotun kasa na Amerika kuma nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya sauya wannan amma da yake a lokacin propaganda ya dauki darin yin haka
sai da
yayi shi kenan shi yayi nashi amma abun bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi
su sauran wanda mun alƙawari sun ji dadi
yawa su sun ji dadi kenan
sabanin shugabannin mu na Afirka da suke dauka alƙawarin za su yi kaza sai su jaya abun
shugabannin na Afirka me yasa ba su iya domin su shugabannin na Afirka yawanci in ka dauka zawwa ne kake da kazo sai kaga hili yanda kake tsammani a da kahin ka zo in ka zo sai kaga salon ya sauya
ta yaya
me yasa yau zaka ga a zahiri sai ka dauki shugaban Afirka kan yazo a propaganda sai ya tattunkarun kasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wane ne
wanda suke sama
sun ba su sai ya gani cewa da yazo zai ga ma'adinan nan fa akwai su amma kewaye da su kan a huddo su aiki ne kuma babu alƙal babu kaman masana kasar batta da masana da cikakken kuɗin da za ta huddo kuma da katin kare wata da kayan aikin huddo su da katin kare wata ƙasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo rayan ƙasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki
so kace ka ce ƙasar Afirka haka za mu yi ta tahiya ba za mu yi irin ci gaba irin na su Amerika ba
ka san shi ci gaba yau Amerika ka dauka ai dogon tarihi ne duk kasashen Afirka shekara 60 ne tarihin duk gaba ɗaya
daga ne ya ƙare
kan mu yau ci gaban da muka yi mu ne bin mu ganin shi amma mun yi ci gaba kware ma tunda abinda muka yi a shekara 60 su shekara dubunne ne gare su a gaban mu kahin ma su suka yi mu fa ni yace nake cewa su suka yi mu tunda su suka yayyanki kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauran su mu muna tamkar an kallo ne ba a shawara da mu yau muka kai fasalin da hammu ma muna iya wani abu hammu ma muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi shi ba a yiwa kasashen Afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mai ilimincin wani kasa ba zai zo ba ya kama sirrin ci gaban kasar ka kai zaka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin tawarkin ka su san menene gare ka abinda gare ka su sani da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk Afirkan ka dauko tun tashin mu duk dogara ne muke har yanzu ha har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya yau da Faransa ne yanzu mun koma China Russia babu kasar da take tsaye da kafafuta Afirka wannan magana ce kawai ake yi don a sa mutane su yi hubbasa su kama jikinsu su san lokaci yayi wanda za a yi gwagwarmaya amma babu shi ne kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka dauka dai a cikin zamantakewa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai abu shi dai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka ladabta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu Afirka har gobe muna cikin wannan bukata shi yasa sake akala ne muke mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tawarkin nan yau shi yasa in ka dauka Amerika suke tsaya su yi murfisi su taka ma kowa birki yau shi yasa Trump yake irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne Amerika ita take daukar dawainiyar kowa yace a tsaya ko a gwada kowa ya gani kowa ya taba ya gani yanzu in mutane suka da suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya da ce to ga abinda nake so sai kun yi kaza shi yasa an kaga cikin siyasa shi yace iya son ya sai Greenland Canada iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ku iya komi kenan gondo kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu
yadda muhawarar ta kasance kenan a yau ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda ku huta lafiya.